بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مدى ساكي هدواء وانا يمتي نا رانر ليتنم وانا شيني يمتن شدا قوات رمضان شكرا تدبود تريه إلى أربعين دا بقري باي هجر من زو الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم wanda ya dace da lissafin 23 ga watan Fabrairu 2026 daga wannan masallaci namu na Garki area A a yankin birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda muke tafsiri na azumin watan Ramadana a wannan shekara mai albarka insha Allah. Idan ba manta ba, muna tattaunawa a cikin aya ta 34 فضل الله مدفقين سركي وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همه ونفخه ونفسه وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
الله مدوكتين سركي يتشي وإذ قلنا للملائكة كما كتنا لو كتن دمكتشي وملائكة اسجدوا لآدم كي سجدا لآدم فسجدوا سيسو كي سجدا إلا إبليس إن بند إبليس أبا شيئتي واستكبر كما يجر من كي وكان من الكافرين كما داما ياكسا شيء لغا تكين كافرين كما أشي لغا من يزما تكين كافرين واني تشي آية تسالة تلو هدو أشي وانا سورة من البركة سورة البقرة ودكي شيئا بدا حقيقتو منا labarin farkon halitta annabi Adam alaihi salam da abin da ya faru na wato ilimin da Allah ya sanashe shi kuma bayan mala'iku, da kuma a wannan aya sai Allah madaukakin sarki ya umarci mala'iku da su duka su gaishe shi, kuma nan take suka bi umarnin Allah suka duka suka gaishe da annabi Adam. A jiya mun ji wasu bayanai game da wannan aya. Abu na gaba shine da Allah ya ce illa iblisa, da shi Iblis sai iya duka da wannan istisna'i na illa Iblis, cewa banda Iblis yana iya daukan ma'ana ɗayan biyu kamar yadda malamai suka ce, ko dai ya zama istisna'i ne muttasil. Abinda malamai suke ne da istisna'i muttasil shine an togake wani abu daga cikin abinda ya gabata. Wannan a bisa waɗanda suke ganin cewa shi Iblis ɗaya ne daga cikin mala'iku, daga wannan lokacin ne ya fita daga cikin mala'iku, ɗaya ne daga cikinsu, wanda kuma wannan wani zance ne na wasu cikin malamai. Idan kuma muka ɗauki ɗayan magana cewa wato Iblis ba ɗaya ne daga cikin mala'iku ba, a'a aljani ne ko kuma shi ne ma uban aljanu, kamar yadda Adamu yake uban mutane, wanda wannan ita ce magana mashahuriya a wurin malaman tafsiri, da sai zama istisna'i ne munqati'i kenan. Wanda wannan magana ta fi ƙarfin hujja cewa Iblis ba ɗaya yake daga cikin mala'iku ba, amma yana zaune tare da su a sama, yana yin abubuwa tare da su, to saboda haka ne ma umarnin da aka yi musu ya shafe shi, amma shi ba ɗaya ba ne daga cikinsu kamar yadda malamai cikin tabi'ai suka faɗa, irin Al-Hasan Al-Basri da irin Qatada ibn Di'ama da makamantansu, Allah Ubangiji ya gafarta musu. Saboda haka Iblis ba ɗaya ne cikin mala'iku ba, a'a shi mahaifi ne ko jagora ga shedanu ga aljanu, kamar yadda Adamu yake mahaifi kuma jagora ga ƴan adam. Wannan shi ne abinda istisna'in yake nunawa ƙarara. Istisna'in nan a nan ya zama istisna'i ne wanda yake wato munqati'i, kamar yadda in ka dauki misalin fadin Allah cikin suratul Nisa'i da yace malahum bihi min ilmin ko illa tibaa'an malahum bihi min ilmin illa tibaa'an to yanzu azzanni ba wani sake ne na ilimi ba ko da shake ce mai isra'i munqati a kuma mun kalli cewa shi shedan yayi saban Allah a wannan wajen babban sako ya fujirewa Allah abawa takbara yayi girman kai yayi kekasa kasa yayi kibin dokar da Allah ya bayar wannan kada ya ice tabbatar da cewa ba mala'ika bane shi domin su mala'iku la ya'tina Allah ma amaru wa yaf'aluna ma yu'maru ba ta sabawa Allah da abin da aka umurce su shi suke aikatawa shi kuma ga shi karara yace shi ba zai yi abin da Allah yace ayi ba kuma zamu ga cewa ma cikin sukul kafi Allah ya ambata karara cewa inna iblisa kana min aljin sai dai iblis shi ya kiyin sujuda da can yana tare da aljanu ne wato shi sai ne daga cikin aljanu sai aka dauko shi an kawo shi cikin malaiku aka girmama shi amma kuma sai ya butunce ya lalace Allah ta fari shi na fazan iblis din malaman suka ce min aljiblis ablasa yublisu iblisun ma'anar sa shine wato al-iyasu min rahmatillah shirarai da baki daya nisantar rahama Allah tun daga sunan shi sunan yana alimta wata halitta ce wanda babu sauran sauran cewa za ta samu rahama Allah to kamar yadda muka fada al-khitabu bil amri bis sujud lil mala'ik umarnin da aka yi aka ce ku yi sujuda usjudu li adam to wannan khitab ko wannan umarnin asali an yi wa mala'iku ne amma sai ya shafi shi shedan shi iblis saboda yana kusa da su wanda kuma wannan yana cikin qawaid amma na umarni idan aka yi umarni ga wasu mutane to wanda yake da kusa da su ko yake irin abin da suke yi to shi ma umarnin yana iya shafar sa to da haka ne wannan umarni ya shafi shedan a nan wajen saboda ya kasance a cikin su sai Allah ya ce aba illa iblisa aba shi iblis ya ki yadda aba bi ma'ana in sana'a anil sujud yace ba zai ba kowa ya fadi su da shi sai ce ba zai ba kamar da Allah ya fada a cikin kafi illa iblisa aba wa takbara illa iblisa kana min aljin fa fataka an rabbi illa iblisa kana min aljin ya kasance cikin aljannu Allah ya ce fa fataka sai ya kangare al-fusuk shine fita daga cikin tsarin bin doka Allah girman kai da kangara malamai suka ce wannan shine hadhihi ya awwalu ma'asiyatin usiya biha Allah ta'ala wannan kullun kashi da iblis yayi shine farkon abinda aka taba sabawa Allah da shi a cikin tarihi kafin nan to ba samu wata halitta da tayi tsaurin ido ta kiman umarnin da Allah ya bata amma shi iblis shine ya fara kafa wannan record na sabawa Allah ubangiji madaukakin sarki shi iblis abin da ya kalla ya wannan sabon na girman kai da hasada shine ya rubu da cewa shi an halicce shi daga wani abu ne wanda a rube wasa ya fi daraja fiye da abin da aka halicce Adamu alaihi salam shi iblis mun ji cewa an halicce shi ne daga wuta shi kuma Adamu alaihi salam an halicce shi ne daga yunzu sai iblis yake ganin cewa shi abinda aka halicce shi daga shi na wuta to ya fi daraja fiye da abinda aka halicce annabi Adamu da shi na ƙasa kamar yadda yake fara cikin sa'a yake cewa ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin yace shi wai al'ananiyar maganar sa ya fi annabi Adamu daraja saboda an halicce shi daga wuta shi kuma Adamu an halicce shi daga taɓo wanda wannan kuma ba hujja ba ce domin ƙasa ta fi wuta daraja da amfani da ainihin falala domin ita wuta tana ƙona abubuwa tana destroying abubuwa sannan tana da hayaƙi da idan da bakin wuta masu haɗari ƙwarai da gaske in ka ga bakin wuta to abu ne mai ƙonawa abu ne mai cutarwa abu ne mai iya tada gobara amma duk da haka shi yana ganin wai shi ya fi annabi Adamu daraja saboda haka ya ƙi masa sujuda aba wastakbara kuma yayi girman kai al-istikbar huwa al-isti'zam an-nafs shine mutum yaji cewa shi yafi karfin sauran mutane shi wata tsiyace idan da bin girman kansa da kansa wato ya kiye sujuda saboda yana ganin shi kamar ta a cikin makamar Adamu sujuda wannan ba zai yi ba sai zama wannan yanzu togartar da dokar Allah ne kalli girman Allah Ubangiji wanda ya kafa masa wannan dokar ba sai ya ga cewa haka togarci ne gare shi Allah sarki sarki ya ce ayi sujuda shi ne kunya kalli girman Allah ne sujuda yadda sauran mala'iku suka kalla shi kuma sai kalli wannan da aka ce ne sujuda shi waye shi bai isa ba saboda haka daga nan sai ya samu wannan dabi'a ta girman kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ma Muslim yana cewa la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin ba zai shiga aljanna ba mutumin da ya zama a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon kwayar komayya na girman kai wato ko da mutum musulmi ne ko da ya yi aikin alkhairi idan dai yana da girman kai ko makankantarsa to ba zai shiga aljanna kai tsaye ba lalle sai an biya da shi ta gidan wuta an horar da shi ko kuma ya zama na wannan girman kan ya kai ya kawo a yi halakar da shi to fa wala hawla wala quwwata illa billah a cikin wata riwaya Imam Muslim da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana sai wani sahabi ya ce ya Rasulullah ya manzon Allah ar-rajul yuridu an yara thawbahu hasana wa na alayhi hasana ina ne kuma mutumin da yake so ya ci gayu ya sa sutura mai kyau ya sa takalmi mai kyau ya karya hularsa ya yi polish ɗin takalminsa da sauransu ko wannan ma girman kai ne da na ya ce a'a ba girman kai ba ne don kawai mutum ya sa sutura mai kyau ya wanke kayansa ko ya sa sababbin tufafi gogaggu ya sanya turare ya fito masha Allah kowa yana ganin shi yana sha'awarsa wannan kadai idan a cikin zuciyarsa babu wannan elements din na girman kai to wannan kade ba laifi bane sai Annabi ya faɗi ka'idar girman kai yace al kibru shi girman kai shine baqul haqqi raina gaskiya wa ghamtun nas raina mutane mutum ya ga gaskiya yayi watsi da ita irin abinda shedan yayi a rake gaskiyar da Allah ya umarce shi gaskiya ne umarnin Allah cewa ya a Annabi Adam sujuda amma yayi watsi da ita sannan wa ghamtun nas da kuma raina mutane ya raina halitta Annabi Adam wannan abubuwa guda biyu sune adireshin girman kai to zartar da gaskiya kan zai maka ita da kuma raina mutane da kake ganin kafi su to amma mujarradin sanya sira ne kai wannan baya zama girman kai kuma ana iya samun wanda in ya sanya sira din mai kyau to sai ya dinga jin shi wata tsiyaji to wannan ma yana iya fadawa cikin girman kai amma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa wani mutum Allah ya bashi labarin wani mutum a cikin al'ummar da suka gabata wanda ya sanya kaya na alfarma yana tafiya yana takama sai Allah madaukakin sarki sai ya girgiza ƙasa gare shi sai ya fada ƙasan ƙasa Nabi sallallahu alaihi wasallam yace hayya min zaki baku labari yana nan yana ta fagamniya ga kashin ƙasa bai tike zuwa jahannama ba sannan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wani ya wuce da sira wata yake mutu mutu Nabi yace me za ku ce game da wannan ya ce wannan ai ba yi da wata alfarma wannan ba wanda ya damu da shi irin sa ne in ya je neman daili ko wata alfarma ko neman aure ba wanda zai kula shi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya shi sai wani shi kuma ya wuce na kyakkyawar sutura sai ce Annabi ya ce wannan fa suka ce wannan ai mutum ne mai alfarma ne daraja cikin mutane duk inda ya je neman alfarma za a yi masa inda ya je wajen wani taro za a buɗe masa kofa ya shiga sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to irin wannan ne kyakkyawar sutura a wurin Allah cikin duniya ba su kai darajar irin wancan guda daya a wurin Allah ba to wannan ma'aunin shine irin wannan mutumin masu kyakkyawan sutura amma waɗanda suke da mummunan ayyuka ke ba wai mujarradin kyan sutura ba kawai kamar yadda muka ce sai haka kar mutum da ya sa kaya masu kyau kawai a nan hukunci akan cewa shi mutumin banza ne shi kuma kai kada shi kuma dan ya ga da kaya masu kyau ko yana da abun hawa mai kyau shi kuma ya raina mutane to wannan zai baki zani'a zuwa ga ya zama halakake Allah ya tsare shi a cikin hadisin Muslim ha ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah jamilun yuhibbul jamal daga cikin sunayen Allah akwai jamilun Allah mai kyau ne yuhibbul jamal kuma Allah yana son kyau yana son abu wanda za a tsara shi yayi kyan gani to da wannan zance na girman kai da wannan zance na raina mutane da nan ne iblis ya halaka to da Allah ya gaya mana yace ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin a cikin sokin bani isra'ila kuma yace a asjudu lima khalaqta tina ya za a ce na fadi na gaishe da abinda ka halitta daga kasa ni ba zan yi haka ba to daga nan ne ya kafirta ya halaka ya zama wato ya raina magana Allah ya raina hukuncin Allah daga nan shine ya lalace Allah ka tsare mu a rawaitar ga Imam Malik yana cewa mafi sako na farko da aka yi wa Allah zunubi na farko da aka yi wa Allah shine kana awwalu dhanbin usiya Allah bihi al-hasad wal-kibr yace thumma al-hirs wash-shuh thumma al-hasad wal-qatl farkon zunubin da aka fara yi guda biyu ne a hadi shine wannan hasada da girman kai da suka halakar da iblis daga nan kuma sai shi kansa annabi adam alayhi salam ya samu kansa a matsalar kwadayi da ruwa irin ta dan adam shine ya kai shi ga cin dan itace kamar da zaku zo daga nan kuma sai ɗansa wanda shi kuma shi ma hasada ta jaji ya kashe dan uwansa kamar da zaka ji a gaba isa qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihim wannan laifuffuka sune laifuffuka na farko da aka fara tsafawa Allah da su hasada girman kai kwadayi ruwa kisan kai dukkan su suna cikin munanan laifuffuka wanda ke iya halaka dan adam to shi girman kai da aka ambata a nan iri uku ne ko dai zama mutum yayi ma Allah mahalice shi girman kai at-takabbur ala Allah mutum yayi wa Allah mahalicin sa girman kai kamar yadda shedan yayi a nan wanda duk haka ya halaka ya fata ya shiga uku ya lalace Allah ka bari na biyu ko kuma mutum yayi ma annabawa girman kai kamar yadda kafiran makka suke a farkon al'amari sun san Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun san darajar sa amma suka girman kai suka ce laula unzila hadha alquran ala rajul min alqaryatayn azim wannan yaron baraya ya zace shine annabin Allah sun san shi wa innahum la yukadibunaka walakin al-zalimina bi ayati Allah yashhadun kamar yadda kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma Madina haka ya faru da munafikan Madina su ma sun yi girman kai da su da Yahudawa wannan shine girman kai na biyu yuwa dokokin yuwa annabawa da sakon da Allah ya aiko su girman kai shi ma wannan fita ne daga musulunci wannan uku shine girman kan da mutane suke yi wa junansu suna ganin na kowa ne ilimi ko na kowa ne shekaru ko na fishi arziki ko kabilan mu ta fi kabilan su ko dangi na sun fi danginsa da ire-iren wannan sai ya sa bai isa ba in yayi sallama ba zan amsa mishi ba in ya gaishe ni ba zan yi magana da shi ba ko duk abin da ya faɗa kawai ƙarya ne kuskure ne ko duk ra'ayin da ya ɗauka ni ko na ɗauki akasin ra'ayi da ire-irensa wannan shine girman kan da mutane suke wa junansu wannan ba kafirci ba ne wannan saƙo ne cikin kaba'ira amma shi ma yana iya kai mutum zuwa ga halaka domin yakan rufe idan mutum ya ƙi amsa gaskiya akwai wanda yanzu wa'azi ba zai saurara ba sai daga gun wani mutum keɓantacce wanda yake ganin ya kai matsayinsa yanzu kamar 'yan boko galibi idan ba sun ga malami dan boko dan uwansa ba ka saurare shi haka akwai ƙabilu wasu al'ummomi waɗanda idan ba wanda yake jin yarensu ba ko dan ƙabilarsu ko dan garinsu ba za su saurare shi wannan yana iya kai su zuwa ga halaka. Anan ne zamu ga cewa Abu al-Abbas al-Qurtubi rahmatullahi alayhi a cikin sharhin shi na Sahih Muslim yake magana akan wannan mas'ala, yake cewa walamma taqarrara anna al-kibara yastabi'u mukabbaran alayhi, yayin da muka ji cewa girman kai in za a yi shi dole akwai wanda ake wa girman kan, wanda shi ne object din girman kan. Fal mutakabbaru alayhi in kana huwa Allah aw rasulahu aw al-haqq alladhi ja'at bihi ar-rusul fa dhalika al-kibru kufrun. Yace wanda ake wa girman kan ya kasance Allah ne ubangiji da kansa ake wa girman kai, ko manzannin Allah ake wa girman kai, ko gaskiyar da manzannin Allah suka zo da ita ake wa girman kai. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace afwan, wannan malami yace fa dhalika al-kibru kufrun, wannan girman kan kafirci ne. Wa in kana ghayra dhalika, idan kuma ba Allah ake wa girman kai ba, ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake wa girman kai ba, ba littafin Allah ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake wa girman kai ba, malam yace fa dhalika ma'asiyatun wa kabiratun, wannan kuma sako ne cikin manyan sakon Allah wanda yukhafu ala al-mutalabbis bihi al-halak, ana tsoratan ma wanda yake irin wannan girman kai a tsoratan mishi halaka, bi annahu yu'arridu nafsahu lil-kufr. Kuma mutum da zai ga cewa ai shi wanda yake yana wayani wani kaskantaccen mutum ne saboda yana wayani mutumin raina, to gamar raina garin raina mutumin ai dai ya raina Allah ko ya raina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya halaka. Saboda haka ko da yake ana tsoratar da mu daga girman kai, shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har addu'a yake yana cewa Allahumma inni a'udhu min al-kibri, cikin addu'insa ya Allah ina neman ka tsare ni daga girman kai. Girman kai ba wuce ma yace rawanin tsiya shi yakan hana hanya azuci, to kun dai ji wannan girman kai din nan shine abin da ya halaka da Iblis, ganin cewa shi ya fi ƙarfin a ce ya yi ma'adabu alaihi salam su duda Allah ubangiji ya gafarta mana gaba ɗaya. Sai Allah yake wa kana min al-kafirina, shi Iblis ya kasance daga cikin kafirai. Za a tuna da muka fassara gundarin ayar, mun fassara ta da lafazi biyu, ku dai a ce ya kasance daga cikin kafirai wato tun da can, ko kuma ya a ce daga nan ya zama cikin kafirai wato daga kan wannan gaba. Waɗannan fassarori guda biyu duka kun shi a gurin malaman tafsiri, ko dai a ce kare min kafirina wato dama can kafiri ne, sai ya zamana dama can a cikin ilimin Allah Iblis ya kasance halitta ce wacce za ta zama kafira a ƙarshe, kuma abin da ke cikin ilimin Allah dama shi ne abin yin hukunci, domin shi ne abin da ƙarshe zai zama abin lura, kamar yadda Annabi yake cewa al-a'malu bil khawatim, ayyukan mutane ana auna su ne da ƙarshe, kuma inda ya fada cikin hadisi wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un yajibu alayhi alkitab, har zuwa ƙarshe fa yakunu kaza kaza kaza, mutum zai iya aikin aljanna amma a ce a wurin Allah ba na aljanna ba ne, sai da ƙarshe sai juya zama ɗan wuta littafin shi tabbata. Allah ka kare mu daga tabewa, mutum zai iya aikin ɗan wuta a shi a wurin Allah ba ɗan wuta ba ne, daga bayan sai Allah ya juya shi zuwa ɗan aljanna, da aka ƙarshe shi ne abun lura. Saboda haka nan da aka ce wa kana min al-kafirina, kuma ka ɗauki fasara wanda suka ce dama can ya kasance kafiri, wato dama can a cikin ilimin Allah, Allah ya san cewa Iblis zai kafirci, wannan abun ba baƙo bane a wurin Allah. Ko kuma muka ɗauka wa kana min al-kafirina, daga nan sai ya zama cikin kafirai, ai fara min al-kafirina, shi ma wannan fasara ce za a iya karɓarta domin Ƙur'ani ya zo da irinta. Kuma kalli kamar labarin da Allah ya faɓu kamar ɗan gida Annabi Nuhu da ya ce la asma al-yawma min amrillahi illa man rahim, sai ce mene wa hala bainahuma al-mawju fa kana min al-mughraqi, ko hudu ko fa kana min al-mughraqi, kaga ai fa asbaha fa sa ya da canje shi waɗanda ruwa ya halaka da su, amma daga yanzu sai zama min al-mughraqina, fa kana ai fasara min al-mughraqin alqurani yazo wannan da irin wannan salan zance to that publicly a fasara da kowace fasara ta wannan fasarorin to wannan aya ta tada wata mas'ala a cikin masail da malamai suke kalla suna tattaunawa a ilmanci shine mas'ala ta at-tafdil bayna al-mala'ika wa mu'min al-bashar cewa tsakanin mala'iku waɗannan bayin Allah da ba sa saba mushi da kuma mutane ƴan adam bayin Allah cikin mutanen kirki annabawa da waliyai da mutane masu kula da dokokin Allah to su wane ne suka fi farada a wurin Allah me ya taso da wannan maganar shine duba zuwa ga cewa Allah ya baiwa annabi Adam wani abu da bai ba mala'iku ba sannan Allah ya umarci mala'iku su yi wa Adam sujuda wanda hakan yana nuna fifitarsa ta wannan ɓangare a kansu ko wannan yana nufin shikenan mutane in suka zama mutanen kirki kamar annabawa ko waliyai ko salihai to yana nufin sun fi mala'iku kenan ko ko a'a mala'iku suna nan a matsayinsu na cewa su sun fi ɗan adam saboda sun yi kwarin cewa ba a ta ji'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfuku ad-dima malamai suna tattaunawa akan wannan a takaice za ka je ka duba a wurin wurare za ka ga malamai sun ambaci ra'ayoyi aƙalla guda biyu ko uku ra'ayin farko waɗanda suke cewa annabawa da manzanni da mutanen kirki cikin salihan bayi da waliyai to sun fi mala'iku daraja a wurin Allah idan aka samu mutum ya zama mai kirki ne nagarta ya fi ƙarfin shedan ya gyara rayuwarsa ya zama mutumin kirki ai ya samu daraja ya zama kali ko wanda Allah ya ba shi darajar wali ko wanda Allah ya ba shi darajar annabta to wannan ya fi mala'ika me yasa suka ce saboda shi ɗan adam Allah ya yi shi da yiwuwar ya iya yin farna sai da haka a lokacin da ya ke yin farnan nan to ba ƙaramar gwagwarmaya ya yi ya gyara kanshi ba su kuma a wurinsu rashin yin farna ba wani burgewa ba ne dama ta haka ce sai da haka da wanda ya ƙwazo ya yi ƙoƙari da ƙyar da wanda kuma abin da ya yi dama normal ne a wurin shi to ba wani abu ba ne wannan ba wani abu ne Allah ya sa mu gane abin da sannan suka ce kuma muna da wasu ayoyi da suke goyon bayan wannan alal misali idan muka dauki faɗin Allah madaukakin sarki innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bari'a masu karantawa da bari'a ba ka ce ulaika hum khairul bari'a da lokacin suka yi imani suka yi aiki nagari ulaika waɗannan khairul bari'a su ne mafiya alkhairi cikin ɗan adam da akwai ƙira'ar ulaika hum khairul bari'a waɗannan su ne mafiya alkhairi a cikin duk halittun Allah albari'a ai ma bara'ahu Allahu min al-khalaiq kaga ya zama ba ƴan adam kadai ba da mala'iku da aljanu da sauran halittu duk wanda a cikin ƴan adam ya yi imani ya zama nagari yana aiki mai kyau to wannan ya fi alkhairi fiye da duk wata halitta ɗaya kenan na biyu kuma suka ce saboda wani hadisin da aka ambata a baya cewa innal mala'ikata da tad'u ajnihatiha ridan li talib al-ilm mala'iku suna risinawa suna aje fukafukansu su risina saboda ganin darajar wanda yake wato talibin ilimi sannan da kuma hadisin da ke nuna cewa ranar arafa ranar tsayuwar arafa tara ga wata Allah madaukakin sarki idan ya kalli tarin ƴan adam da suke tsaye a arafa suna ta tsarkake su suna ta yi mishi gaisuwa da yabawa da neman falalarsa da neman addu'arsa da neman gafararsa kamar yadda aka san dai mutane dubbai suke tsayuwa duk shekara a arafa suna neman gafara Allah suna neman yarda Allah idan Allah ya ga wannan tsayuwar sai ya ce wa mala'iku ku zo ku gani ce ku kalli waɗannan mutane sun tsaya ne kawai danni kun ji abin da suke suna tsarkake ni to ku shaida duka na gafarta musu to wannan abin da Allah ya nuna mala'iku kamar ya nuna musu abin da su ba sa yin irin wannan kaga kenan mutane na kirki wanda suka je suka taru a wajen Arafat suke yabon Allah suke ainihin neman falalarsa to sun aikata wani aiki wanda a bisa zahirin wannan hadisi ya tsara aikin mala'iku. Malaman suka ce waɗannan hadisai da ire-irensu suna nuna cewa mutanen kirki cikin mutane suna sama da mala'iku. Wannan shi ne mazhabi na ɗaya kenan. Mazhabi na biyu wanda suka ce a mala'iku sun fi mutane ba ma haƙƙi, saboda Allah Maɗaukin Sarki ya nuna mana haka a cikin ayoyi mabambanta. Alal misali faɗin Allah cikin suratul anbiya da ya ce wa qalu, kafirai suka ce ittakhadha Allahu walada, Allah ya riƙe da Allah ce subhanahu, sarki ya tabbata ga Allah, bal ibadun mukramuna, waɗannan mala'iku da kuke ayan Allah bayan Allah ba wasu bayi ne waɗanda suke da daraja wa Allah. Allah ya kira su da suna mukramun. Sannan sai ya ce la yasbiqunahu bil qawl, waɗanda ba sa yin shigegi da aikata abinda Allah ya ce su aikata ba, wa hum bi amrihi ya'malun, kuma suna aiki da umarnin Allah. Kaga wannan yabo da Allah ya yi ma mala'iku da yawa da irin shi ba. Kuma mun ji a cikin tarihi Allah ya ce la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maruna, mala'iku ba su saba wa Allah abin da ya aika yace su aikata shi suke aikatawa. Dan adam kuma hatta mu'minai din suna saba wa Allah. Waɗanda ba su saba wa Allah su ne annabawa da manzanni da Allah ya katange su daga sako. Sannan kalli farin Allah Maɗaukin Sarki ya ilahu da Allah ya ce lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi wal mala'ikati almuqarrabun, shi suratul nisa. Allah ya ce lan yastankifa almasihu, almasihu alayhi salam Isa kenan, bai taɓa jin kunya a ce shi bawan Allah ba. Walal mala'ikatul muqarrabun, haka nan mala'iku sai Allah ya kira su da suna almuqarrabuna. Haka ta Allah ya ce su ibadun muqarrabuna, bayi ne da Allah ya girma masu. Nan kuma Allah ya ce muqarrabuna, na kusa da Allah ne su. To wannan abinda Allah ya ba su na kusanci da girmamawa bai ba wasu irin su ba. Haka Allah ya ce qul la aqulu lakum inni khaza'inullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak. Allah ya ce ka ce musu ni ba na ce muku taskar Allah tana hannuna, kuma ban san gaibi ba, kuma ban ce muku ni mala'ika ba. Kaga ya jera musu wasu manyan darajoji wanda ya ce ni ban kai nan ba. Khaza'inullahi ba ta hannuna, taskokin Allah. Sannan ba na ce muku na san gaibi, matsayina bai kai ba. Sannan ba na ce muku ni mala'ika ne, yanzu wannan wanda ya ambata kenan suna sama da matsayinsa. Kuma waye ake aka ce faɗa ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to iya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayinsa bai kai waɗannan ba, ba ga sauran mutane in ba bai aula ka da matsayinsu ya kai. Sannan suka sake cewa da Allah ya ce ma Allah ya ba labarin shaidan ya ce mana zamu rubukanta wannan gaba, mana ha kuma rabbukuma an hadhihi shajara illa an takuna malakai. Allah ya ba mu labarin cewa shaidan daga cikin abin da ya faɗa ya sanya wa Adamu da matarsa Hawwa'u waswasi shine da ya ce musu ai abin da ya sa Allah ya hana ku cin ɗan itacen nan shine kada ku zama mala'iku guda biyu, wato kada ku samu ƙarin matsayi fiye da waɗanda kuke na mutane. Illa an kuna malakaini, a bisa riwaya mashhuriya da ake karantawa da malakaini, wato jam'u malak. Akwai riwaya wata ke shaza da ake karantawa illa an kuna malakaini, don kar ku zama sarakuna guda biyu. Idan muka ɗauki wata ƙira'a wata ce mashhuriya illa an kuna malakaini, wata ke nufin cewa sanar da cewa ashe matsayin mala'iku yana sama da matsayin da suke, shi ta shaitan ya iya yaudara su da wannan matsayi aw takuna min al-khalidina. Sannan akwai hadisi a cikin Sahih al-Bukhari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisi al-Qudsi, Allah yana cewa man zakarani fi mala'in, duk wanda ya ambace ni a cikin wata tarin jama'a, zakartuhu fi mala'in khairin min mala'in, ni kuma zan ambace shi a cikin wasu jama'a da suka fi jama'a da yake ciki alheri wato idan ka ambace Allah a cikin mutane shi kuma Allah zai ambace ka a cikin mala'iku kuma sai ce tashi jama'ar sun fi jama'ar ka alheri ramal qutb ya ce wannan hadisin kamar nassi ne wato hujja ce ta yanke duk wata gardama akan cewa mala'iku suna sama da ƴan adam a wurin daraja wallahu a'lam bukatun mazhaba ta biyu wannan haka kuma rai haka kuma da nake ruwan tattaunawa ka ji kowa da hujja shi kaga in kai ba a cikin su kake ba in kai ba ka da irin kwanduwa ta ilimi ne kamata ka koma baki a cikin wannan magana ko ka ce ƙarya ne wani da ya faɗa ba haka bane ko wani san zuciya yake don kana haka za ka dauka kanka wato jidali mai yawa a cikin rayuwa mazhabi na uku shi ne mazhaban wanda suka yi a tawakkul suka ce duk wannan zancen bai taso ba suka ce babu hanyar da za a yi da tariƙar kafi da za a tabbatar da cewa mutane sun fi mala'iku daraja ko mala'iku sun fi mutane daraja abin da za a faɗa kawai shi ne kowa a cikin mutane na kirki akwai darajar da Allah ya mushi sannan su ko mala'iku ga baki ɗayansu akwai da Allah ya mushi hatta annabawa isu akwai fifikon daraja tsakankaninsu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a daina ƙoƙarin dole sai an yi muƙarana tsakanin annabi wane da annabi wane ba ya fi daraja Allah ya ce tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd anan ne ibnu ashur a cikin tafsirinsa sai yake cewa wal ayat watannan aya taqtadi maziyatan ubma li hadha an-naw'i fi hadha al-bayt kana hukunta cewa akwai babbar daraja ga irin wannan mutum wato irin adam wanda yake dan adam mai ilimi fi hadha al-bayt a wannan bangaren wato amene kenan fi fadl al-ilm a cikin darajar ilimi lakinnaha sai dai ita ayar لا تدل على أفضلية النوع البشري على الملائكة آية باترون الدكة متعلي تنقرنقر كمت ملائكة درجة أبونا كاية تترون أواء آية سامو ونمتن يسامو وتأوككا تعلني هل يزمد ملائكة واسنا قاربش كو أبونا آية تترون أواء كنا انت فاضي فضيلة من ناهية واحد انت والنم قللاتي تفتك آية كوي أكي سامو wato ta fuskar ilimi ko ta fuskar tsantsanta bauta ga Allah dan adam na iya samu wata falala wadda wani mala'ika bai yi wannan aya tana da wasu fa'idoji da yawa da wasu mun tattauna su a cikin zattutuka amma za a iya keɓance wasu fa'idoji kamar haka na farko aya tana nuna takrimul bashir bil ilm cewa Allah yana ɗaukaka dan adam da ilimi dan adam yana neman ɗaukaka wanda Allah ya yarda da wannan ɗaukaka to babu hanya da ke bai wa ɗan adam ɗaukaka kamar hanyar ilimi kamar da muke gani a wannan kissa sannan kamalu ta'ati lillahi cikakkiyar ta'a ga Allah daga mala'iku ta yadda suke aikata duk abin da Allah ya ce su aikata wanda duk yake son ya samu cikakkiyar ta'a ga Allah to ya aikata abin da Allah ya ce ya aikata kar ya yi jayayya da abin da Allah ya ce a yi irin yadda Iblis ya yi wannan zai nuna cikakkiyar ɗa'a ga Allah zai nuna kuma cikakkiyar wato kallamawa ga Allah a ce ga wata doka da Allah ya ambata kai kuma ka ce kana da kacewa a kan kana da wani view kana da wani manazarta da ta saba wa abin da Allah ya faɗa wannan magangara ce zuwa ga girman kai irin na shaidan da kuma kafirci su da ka faɗin ka na musulmi ka yi ƙoƙari ka sa wa zuciyarka natsuwa su sanda aka ce ga abin da Allah ya ce to ka bi ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka bi kuma da Allah yake cewa ma kana lu'min wa la tuzaki zaka Allah wa rasuluhu amr an yakuna lahum al-khiyaru min amri mununi na mutu ko mace to ba a samu shi ya kasance idan Allah ya faɗa abu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wata doka ya ce yana da wani zaɓi daban mu kiyaye wannan abu ne da yake faruwa da mutane ba su ma damu cewa ko su ji a jikinsu suna yin wani kuskure ba, mutane da yawa suna ganin ba matsala ba ne su yi challenges din dokokin da Allah ya ambata cikin Alkur'ani ko su kunce-kunce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zarta a hadisai. Wannan ba tafarki ne mai kyau ba, tafarki ne na shaitan. Allah ka tsare mu da tsarewarka. Sannan aya ta tsoratar da mu daga hadarin girman kai da kuma hadarin hasada. Waɗannan ɗabi'u guda biyu suna da haɗari ƙwarai da gaske. Ɗabi'ar girman kai da raina mutane, da kuma ɗabi'ar hasada, ganin cewa ga wata ni'ima da Allah ya yi wani cikin bayinsa, kai kana ganin Allah bai yi daidai ba, ba nan ya kamata Allah ya aje wannan ni'ima ba. To wannan tunanin mummunan tunani ne, musamman kuma idan mutum ya aiwatar da shi a cikin ɗabi'arsa, ya faɗa an jera faɗi, ko kuma aikinsa ya hukunta cewa ga abin da yake. Kuma yana daga cikin shu'uncin hasada. Idan mutum ma hasadi ne, ba kuka yi ce jama'a ni ma hasadi ne ku gane nan, amma jama'a suna gane a cikin ɗabi'arka da halayyarka da take-takenka, mutane za su fahimci wani yana da cutar hasada. Allah ka tsare mu daga wannan cuta wacce ke da wahalar magani. Sannan ayat ta bayyana mana asalin sirrin adawar da shaitan yake ma jinsin ɗan adam gaba gida, shine adawa ce da ta taso daga hasada da yake yi ma baban mu Adamu alayhi salam. Shi yasa adawa ce ta dindindin gaba gida, kamar yadda mai waka yake cewa kullul adawati qalbi za ta jawuzuha illa adawata man adaka min hasadi. Duk wata gaba ana iya sa ran ta kau, amma banda gabar wanda yake gaba da kai da hasada. Za ka ga tsakaninka da shaitan to sai dai neman tsaron Allah, ba yadda kai ya ci kullum kai wai ta'awudu billahi a'udhu billahi minash shaitanir rajim allahumma inna na'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith bismillah allahumma inna na'udhu bika minash shaitani. Duk abin da za ka yi zama ne za ka yi a waje, tarawa da iyali ne, karatun alqur'ani ne, waswasi ka ji ko ina ne, ka yawaita neman tsarin Allah daga shaitan. Wai ma yan zagannaka mina shaitani nazgun fasta'id billah, duk sanda wata kuzga ta kuzge ka daga shaitan to ka nemi tsarin Allah. Wato in an ka bar shi daga kai sai shi ba za ka iya da shi ba. Allah ya riga ya ba shi wata dama, ihdu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahu, da shi da jama'arsa suna ganin mu ta yadda ba ma ganin su. Kuma Allah ya ba su damar su shiga cikin zukatanmu, sa mana waswasi. Allah ya ba su damar su shiga cikin jininmu, inna shaitana yajri min ibni adama majra dami. Saboda haka kullum kuma ƙoƙarinsa kawai ya ga ya halakar da wannan nau'i na ɗan adam, kai kuma ba ka da wannan kariyar, ba ka da wannan immunity da zai hana ya halakar da kai, sai dai Allah ne ya tsare ka da tsarewarsa. Saboda haka mu ci gaba da neman tsarin Allah daga halakarwar shaitan. Allah ka tsare mu. Wannan kenan game da wannan aya. Sai mu tafi faɗan Allah madaukin sarki wa qulna ya adamu iskun anta wa rizqaka lana. Na'am.
Wa qulna ya adamu iskun anta wa rizqaka al-jannata wa kula minha raghadan haythu shi'tuma وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.
الله وبركاته سركي في غبا ده cewa وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. الله يكي وَقُلْنَا kuma sai muka ce ya Adam, ya kai Adam uskun ka zauna anta wa zawjuka da kai da iyalinka aljannata, a cikin wannan aljanna, wa kula minha kuma ku ci daga abin da ke cikin aljanna ragadan, a yalwace babu iyaka, ba a yi muku iyaka da yawan abin da za ku ci ba, haythu shi'tuma dinda kuka ga dama. Wala taqrabu hadhihi shajarata, amma ga wata bishiya nan kada ku kusance ta, fa takuna minadh dhalimina, idan kun kusanci wannan bishiya za ku zama daga cikin waɗanda suka fitar da kansu. Wannan aya ita ce aya ta 34 ko cikin wannan sura mai albarka da biyar. Aya 35 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara ci gaba da istanta mana abin da ya faru da annabi Adam har ya shiga cikin aljanna. Yanzu da shi Allah ya ba shi umarni, wannan umarni na girmamawa da kyautatawa da Allah madaukakin ya mata, yace ka tafi aljanna ka je ka shiga ka zauna. Kamar yadda aka ambata a nan haka yake cikin A'raf, wa ya Adamu uskun anta wa zawjuka aljannata fakula min haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Aka ce kai Adamu da kai da matarka ku shiga aljanna ku ci duk abin da ranku ke so. Da aka ce mishi uskun ka shiga, sai aka faɗi bamir, aka ce anta wa zawjuka. Wannan shi ne siyakin larabci da dole haka za a tare da idan an zo da irabi malaman nahu za su ce fa'ilin wannan uskun koyayye ne, wannan anta ɗin na biyu kuma taukidi ne, amma dole haka tsarin larabci yake, ba za a ce uskun wa zawjuka ba. Kamar yadda Allah ya ce fadhhab anta wa rabbuka faqatila, fadhhab ba ce wa rabbuka ba, sai da aka ƙara anta. To daga samun ne kamata mu lura a nan shi ne wannan siyaki zahirinsa abinda yake nuna mana shi ne tun a cikin siyakin cewa uskun yana alamta cewa annabi Adam zama da ya ta zanna ba da dindindin ba ne, domin aka ce zauna a nan ga gida nan ka zauna. To wannan ba mallaka maka ba, an ba ka aro ne, an maka alfarma ne ko? In mutum ya zo gidanka baƙo yanzu kawai sai ka ga ɗaki nan ka dinga kwana a wato kamar ka ce mishi uskun hadhihi al-ghurfa. To a ƙurfin zance wannan maganar tana nufin cewa to wannan ɗakin ba faraka ba ne, nawa ne, na maka alfarma ne, za ka ba zai yi ka zo ka siyar ko ka ba da haya ko kuma nan da namiji ka ce naka bane. To aka aljanna din da aka ce Adamu ya shiga daga din lafazin uskun, wanda ya san abinda larabcin ke nufi zai iya hataso cewa to akwai ranar fita. Yana da bambanci da abinda aka cewa ƴan aljanna udkhulu hadisana, nan sai aka ce mishi uskun ka shiga, sannan ba a ce mishi uskuna kai da matarka ku shiga ba, ya ta fara faɗan damirinsa sannan sai aka yi adadin matar don nuni zuwa ga cewa namiji shi ke samarwa da mace wurin kwana, wato shi ne yanzu aka ba ita kuma ta shiga ƙarƙashin bayuwar da aka mishi, ba an ba su ne tare ba, don ya nuna wato fifikon shi a kanta da kuma cewa mas'uliyarsa ne ya saman mata da wurin kwana. Na ɗaya kenan. Na biyu, wannan siyasi yana nuna mana cewa Hawwa alayha salam wanda ita ce matar ta haka an halicce ta kafin a shiga aljanna, domin ga shi umarnin ya nuna cewa da aka ce ka shiga kai da matarka, zahirin shi na gwada cewa an mutu umarni ne su shiga tare, to kenan an halicce ta gabanin shiga aljanna. To wannan zahirin kuma ya saba wa abin da aka ruwaito a cikin wasu athar cewa annabi Adam alayhi salam sai da ya shiga cikin aljanna sai yana ta fagamiya yana ta yawo ga dai abubuwan jin daɗi da more rayuwa, amma sai ya kasa more rayuwa saboda babu mace tare da shi, saboda tsananin buƙatar ɗan adam zuwa ga halittar mace yana ta kai kawo har ya gaji kawai sai samu ne ya kama bacci. Da ya kama bacci sai Allah ya turo mala'iku sai suka zo suka ciri ƙashin haƙarƙarinsa na can ƙasa lanƙwasasshe, sai suka yi mondin ɗinsa sai suka halicci matarsa Hawwa alayha salam, sai ta kwanta kusa da shi yana farkawa sai ya ganta ya ce wannan ba za ka ce wannan matarka ce da Allah ya halittar maka ita don ka naɗu tare da ita, kuma Allah ya ɗaura maka aure da ita. Wannan kisan tana nuna cewa an halicci Hawwa'u ne a tare da annabi Adam bayan shige shi aljanna. yadda malamai suke hadawa shi cewa ai duka abin dama ya faru ne a cikin aljanna, a cikin aljanna aka hadice shi, a nan aka umarce shi da ya ci abin da yake so a cikin aka hadice ta, domin shi ma yake ɗan da a cikin aljanna yake. Da yi wancan tangara ne aka ce fakuruj ka fita, aka koro shi daga aljanna. Idan aka ce ruwayen su haɗu sai su zauna ainihin wato wuri guda cewa a dama a cikin aljanna aka yi. Zanzuka da aka ce da ijma'in malaman tarihi sunanta Hawwa'u, wanda kaga anan ba a ambata ba, a sauran wurare ma cikin Araf, cikin Ɗaha, cikin Kafi, da duk inda aka ambaci wannan kisa ba a ambaci sunanta ƙararra ba, ba ma ita ba. Duk wata mata da Qur'ani ya yi magana a kanta, Qur'ani bai ambaci sunanta ƙararra ba. Me yasa? Saboda a cikin al'adar yaren Larabci, Larabawa ba sa faɗin sunayen iyalansu a cikin mutane, sai dai a ce iyalina, zauji kenan, ko imra'ati, ko makamanta haka. Da aka ga sai ka ji an ce falon ma ƙada zaidun min ha, a faɗi gameri ko a faɗi siffa, ƙarfin Allah ƙaunar titi jabi duka siffar mujadala, ko a faɗi imra'atul azizi tarawud fata an nafsu, ko a faɗi cewa wa zarballahu mathalan alladhina amanu imra'ata fir'auna, matar fir'auna, sai ba a faɗin suna, sai maryamu ita kadai. Abinda ake za ka ambaci maryamu shine dai wannan batun da muke yi, saboda akwai wasu kangararrun mutane da suke cewa maryamu wai mata Allah ce, subhanallahi ta'ala Allahu kuma ya kunna uluwan kabira, to sai Allah ya dinga faɗin sunanta. Don faɗin sunanta ɗin yana tabbatar da ba mata Allah ba ce, da in mata Allah ce Allah ba zai faɗi sunanta a cikin mutane a cikin Qur'ani. Ko mun gani shi za ka faɗi maryamu, aka yi ta faɗanta ita wa maryamu ibn imanati asrat farja, an faɗi sunanta a wurare daban-daban a cikin Qur'ani ya kuri kaza. To ita saboda ba matar Allah ba ce, wannan faɗa ɗin ya isa ya ƙara tabbatar da lamai ta kai sahibatan warawana. To an Hawwa'u a nan ba ambace ta da sunanta ba, amma ta zo a cikin hadisai mabambanta cewa sunan matar annabi Adam, uwar dukkanin ƴan Adam, sunanta Hawwa'u. Suna ce mata da Ingilishi Eve, E-V-E. Daga tarihin da suka zo suka tabbatar da wannan suna, akwai hadisin Bukhari da Muslim daga Hadi Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, sai na gudanar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laula banu Isra'ila, da ba dan banu Isra'ila ba, sai ce ma makhzan al-lahab, da nama da yi wari ba, walaula Hawwa'u lama qalat imra'atun zawjaha dahra ad-dahra, ba dan kuma abinda Hawwa'u ta yi ba, abi ta ka faɗi sunanta. Ya wata mata ba ta taɓa ha'inta mijinta ba iya tsawon rayuwa. Abin da ya faru da bani Isra'ila da Allah ya ba su almanu wa salwa, Allah ya musu alƙawarin kullum zai ba su, sai suka kasa gaskata alƙawarin Allah, suka munanawa Allah zato, sai suna zuwa suna koyewa. To da zaran gari ya waye, sai suka ya lalace ya yi wari. A da can nama bai yin wari dan an aje shi ɗanye, to su suka ja wannan matsalar ya zama nama idan aje shi sai lalace har yi wari. Kamar da kowa ya sani, ita kuma Hawwa'u alaihi salam ta taimaka wajen zuga Adam, wajen yabiye wa shaitan, ko kuma ta taimaka wajen kimai da siha hayyar ya aikata abin da shaitan yake so ya aikata. Wannan shine ha'inta da ta mishi kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata, wallahu ta'ala a'lam. A takaice wannan mata ta ce, take da aka ce zauja wa zaujuka, ita ce Hawwa'u alaiha salatu wassalam. Lafazin az-zawj a cikin Al-Qur'ani yana zuwa da ma'anan namiji da kuma ma'anan mace, kuma larabcin Al-Qur'ani bai sanya mishi ta'un da ake cewa zaujatu ba, bai zo da haka a cikin Al-Qur'ani ba, sai dai a cikin fiqh malan fiqh suna cewa zaujin su ce zaujatun, don bambanta hukunce-hukunce da suka shafi gado da tsarki da ire-irensu. Amma asalin larabci da zaujin namiji da kuma zaujin ta mace duka ba a bambanta su ta hanyar siyaƙin inda maganar ta zo. yana ganin saboda kurewar lokaci bar mu za ka ta ne Allah ya so ya Allah sai mu darasi na gaba sai mu ci gaba da bibiyar abubuwan da ke cikin wannan aya na ainihin wato ma'anoni da kuma ababen ɗaukar izina subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi